Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, tabbatar an gode lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri namu na yammacin yau Lahadi, 12 ga watan Yuni shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, ga Maryam da kanan labarai.
Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce babu wanda ya san tsawon lokacin da yakin da ake yi a kasarsa zai kai, amma sojojin Ukraine na taka rawar gani wajen abin da ba a yi tsammani ba ta hanyar hana sojojin Rasha mamaye gabashin kasar. Majalisar Dokokin Birtaniya ta gayyaci wasu wakilan Majalisar Dattawan Ghana domin tattauna batun kudirin dokar haramta luwadi da madugo da dangogensu da aka gabatar a gaban Majalisar Dattawan kasar. Dabban masu zanga-zanga ne suka tattara a nan birnin Washington, dabban wasu kuma suka yi gangami a fadin Amurka a jiya Asabar domin neman 'yan majalisar dokokin kasar su zartar da dokar da za ta magance tashin hankalin bindiga.
Labaran duniya kenan, ganin labaran ki da aka saurara. Gwamnati ta tabbatar da sakin mutane 11 da 'yan bindiga suka kama a cikin jirgin kasa na Abuja zuwa Kaduna. To sai dai iyalan waɗanda aka sake sun cewa suke.
Ai yanzu mu dai bamu samu haduwa da su ba, mun dai gani a yana gizo an saka mana yan uwa maga sunaye su 11, amma har yanzu dai gwamnati ko ta hukuma bata tuntube mu ba.
To a yayin da ake murdan sako wasu mutane da aka sace a Kaduna, a Sokoto kuma wasu yan bindiga sun sace wasu mutane akan hanyar Sokoto zuwa Zamfara. To koya batun yake
eh abin labari dai zuwa cewa boss ne manya irin kosta din nan guda biyu sun ka tare su sun kai cikin daji da mutanen ciki, amma dai wasu mutane sun samu sun yi escaping.
Kana wata babbar kotu a kure a jihar Ondo ta yanke hukunci akan wasu mutane uku na wato rataya su saboda samunsa da laifi na kisa. Kamar kowane yammacin ranar Lahadi kuma, a yau muna tafi da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim za ta gabatar. Muna kuma dauke da ra'ayoyin da kuma sauraro ka kuma na ta hanyar email. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce babu wanda ya san tsawon lokacin da yakin da ake yi a kasarsa zai kai, amma sojojin Ukraine na taka rawar gani wajen abin da ba a yi tsammani ba ta hanyar hana sojojin Rasha mamaye gabashin kasar, inda fadan ya fi tsanani tsawon makonni. A jawabin da ya saba yi daddare ta bidiyo, Zelensky ya ce yana alfahari da masu kare Ukraine da ke kokari wajen dakile kutsen Rasha a yankin Donbas wanda ke kan iyaka da Rasha, inda kuma 'yan aware masu goyon bayan Moscow ke iko da galibin yankin tsawon shekara 8. Bayan da ta kasa kwace Kiev, babban birnin Ukraine na farkon yakin, Moscow ta mayar da hankali wajen kwace sassan Donbas da galibin sa masu magana da harshen Rasha ke zama, wanda har yanzu ke hannun Ukraine da kuma gabar tekun da ke kudancin kasar. Majalisar Dokokin Birtaniya ta gayyaci wasu wakilan Majalisar Dattawan Kasar Ghana domin tattauna batun kudirin dokar haramta luwadi da madugo da dangogensu da aka gabatar a Majalisar Dattawan Kasar. Kudirin da wasu 'yan Ghana ciki har da wasu 'yan Majalisar Dokokin Kasar suka gabatar na buƙatar a tusa ƙiyar masu luwadi da madugo da dangogensu da ma masu kare su zuwa gidan yari. Ana sa ran wakilan majalisar a ƙarƙashin wani kwamitin doka na kundin tsarin mulkin Ghana za su gana gobe Litinin 13 ga wannan watan na Yuni. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Maga kujerar kwamitin harkar doka da kundin tsarin mulkin ƙasar Ghana a majalisar dattawan ƙasa, Kwame Enyimadu Enji, shine wanda ya bayyana hakan yayin da suka tattauna da manema labaru, a inda yake cewa
the invitation came to the speaker and the speaker forwarded it to the committee.
Gayyatan ya kai ga kakakin majalisar dattawan ƙasa ne kana ya gabatar mana, a don haka mu hudu zamu gurfana a majalisar dokokin Birtaniya. ɗin.
I am interested because we have a law that emanated from our colonial masters in our state which says that unnatural canon knowledge is an offense.
Ina sha'awar gurfana a gaban majalisar Burtaniya domin su ne waɗanda suka yi ma ƙasar Ghana mulkin mallaka tare da samar da dokar haramcin luwadi, amma sai ga yanan sun inganta doka sabanin wanda muka ga dagun su.
But they happen to pass LGBTQ bill.
Kudirin dokar haramcin luwadi ma dugu da dangogin su a Ghana na ci gaba da janyo cece kuce tsakanin matsugunin masu luwadi da madugu wato LGBTQ+ a takaice tare da wasu addinai musamman musulmi da ƴan Krista a Ghana. Mai magana da yawun matsugunin masu luwadi da madugu a Ghana Abdul Wadud Muhammad da ya tabbatar wa muryar Amurka cewa shi musulmi ne amma yana luwadi ya ce su duk ƴan ƙasa ne kuma kowa na da yancin kansa, a don haka kamata yi da a ringa fahimtar su.
Ni haka ne musulmi ne da suna na ina sallah na ina addini na Allah Ghana. Ki kan tsikira wai ta Ghana.
Shi kuwa shugaban gamayyar kungiyoyin musulmi a Ghana kana daya daga cikin waɗanda sun ka gabatar da kudirin haramta luwadi da madugu a majalisar dattawan kasar. Malam Abdul Mannan ya ce addinai masu rinjayi a Ghana na matukar kyamar wannan al'amarin, a don haka suka gabatar da wannan kudiri.
Akwai
kudirin doka. Farfesar Tchiwa Menu, mai fafutukan kare hakokin bil'adama, kana ɗaya daga cikin gamayyar farfesoshi da masana ilimi a Ghana masu adawa da kudirin dokar, ta ce wannan kudirin har inda aka tabbatar da shi to ya keta haƙƙin bil'adama a kasar.
Our advocacy is important because it safeguards and strengthens our democracy.
Sai dai a watan Maris din bara, biyo bayan an gabatar da wannan kudiri a zaurin majalisar dattawan kasar Ghana, gwamnatin Amurka tare da Bankin Duniya sun gargadi gwamnatin Ghana da ta mutunta haƙƙoƙin masu luwadi da madugu a kasar. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kibanin sa'o'i 20 da fara labarin saki mutanen da ƴan bandiga suka kama a jirgin ƙasan Kaduna da Abuja. ƴan uwan waɗanda aka kama sun ce sun gamsu da sahihancin labaran, amma har yanzu ba su samu damar ganawa da ƴan uwansu da aka ce an sako su su 11 ba.
A jiya Asabar ne dai aka fara yada labarin sakin mutane 11 cikin mutanen da ƴan bindigan suka sace a jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna, biyo bayan sulhu tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma waɗanda suka sace waɗannan mutane. Shugaban kamfanin jaridar Desert Herald Malam Tukur Mamu ne dai ya shiga tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da ƴan bindiga, kuma ya yi wa muryar Amurka ƙarin bayani game da yadda abin ya faru.
To yanzu dai mun samu mutane 11, akwai mata guda 6 da maza guda 5.
An ce kamar da farko kun sa ran za a sako duka yara da mata ne.
Eh, wato ka san a farko an yi maganan mata ne gaba daya, kuma maganan gaskiya da farko har sun yadda da haka din. To amma kuma daga baya su ba bangaren gwamnati sun dan kawo nasu uzuri, wanda kuma uzurin nan yana da muhimmanci. To dole aka sake yin muhawara akan ana bukatar kuma su taimaka su saka waɗanda suke da rauni da kuma wanda suke da ciwuka wanda ya kamata su zama suna ciki. Ba ma haka irin wannan abun tun da na farko ne, ko da mutum ɗaya ne aka samu aka kubutar da shi cikin irin wannan kunci, to ba karamin nasara ba ne balanta na mutum da ɗaya har guda 11.
Eh, an ji wasu ƴan uwan su waɗanda aka sako suna cewa ba su gansu a gida ba tukuna, yanzu suna ina?
Eh, to ai kaga yanayin halin da suke ciki babu ma gwamnatin da za ta bari su tafi gidajen ƴan uwansu. Kaga na farko mutane ne fa wanda suka yi wajen wata uku a cikin daji, suna buƙatan taimako na gaggawa ta ɓangaren abin da shafi lafiyarsu. To kuma gaskiya gwamnati sun yi ƙoƙarin wannan.
Da yawan ƴan Najeriya za su yi tambaya cewa an yi amfani da kuɗi ne ko musayan ƴan bursuna.
To gaskiya ni abin da zan tabbatar maka dai wallahi babu maganan kuɗi da aka bayar. Ba a yi maganan wani kuɗi ba, kuma ba a ba da kuɗi ba.
Sai dai har ya zuwa tsakar ranar Lahadin nan, jagororin da ke fafutukar ganin an sako mutanen da ƴan bindigan suka sace sun ce ba su yi ido biyu da ƴan uwansu da aka ce an saki ba. kamar da yadda ɗaya daga cikin ƴan uwan waɗanda aka kama da yake da ƴan uwa guda biyu Malam Sani Lawal ya sheda wa muryar Amurka.
Ai yanzu mu dai bamu samu haduwa da su ba, mun dai gani a yana gizo an saka mana ƴan uwa muga sunaye su 11, amma har yanzu dai gwamnati ko ta hukuma bata tuntube mu ba.
An ce suna Abuja, ba wanda ya ce muku zo Abuja ko dan ku gana da su?
Gaskiya har yanzu, har ga zuwa yanzu babu wani, amma muna kyauta zaton cewa wannan abu da gaske ne bisa yanayin yadda muke samun labaran abubuwa.
To amma jerin sunayen da aka buga na mutane 11 nan, akwai wani a cikin kungiyarku da ya ga nashi ɗan uwan?
Kwarai alhamdulillah, akwai shi shugabanmu, akwai kanwar matar shi, dama akwai matar shi, akwai kanwar matar shi, to Allah ya sa akwai kanwar matar shi ɗaya, akwai shi shugaba ma na Abuja Dr. Ba'abba, shi ma akwai matar shi mun gani, kana kuma nan ma akwai matar kanina ita ma.
To Malam Sani, me fatan ku?
Fatan mu Ubangiji Allah ya kawo ƙarshen wannan abu, muna fatan waɗanda muke kyauta zaton cewa an sako su, muna fata Ubangiji Allah ya sa su iso mana lafiya a cikin kyakkyawan yanayi. Su kuma ƴan uwanmu waɗanda suke can, muna roƙon Allah subhanahu wataala da waɗannan bayan Allah da suke tare da su, don Allah muna roƙo Ubangiji Allah ya kawo mana da su cikin gaggawa su dawo suma.
A baya dai an sha yaɗa labarin sakin ɗaiɗaikun waɗanda ƴan bindigan suka kama, amma daga baya sai a gano labari ne na ƙanzon kurege. Sai dai kuma dukkanin alamu da bayanai na ƙarƙashin ƙasa na nuna cewa a wannan karo labarin ya sha bamban. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa Lawal Ikara, ana tare ne dai da sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam da labaran duniya.
Dabban masu zanga-zanga ne suka tattara a nan birnin Washington, dabban wasu kuma suka yi gangami a fadin Amurka a jiya Asabar domin neman 'yan majalisar dokokin kasar su zartar da dokar da za ta magance tashin hankalin bindiga, biyo bayan kisan gillar da aka yi a wata makarantar firamare a jihar Texas. A babban birnin kasar, masu shirya zanga-zangar March for Our Lives ko MFOL a takaice sun kiyasta cewa mutane 40,000 ne suka hallara a dandalin National Mall a cikin ruwan sama. Dalibai da suka tsira daga kisan kiyashin da aka yi a wata makarantar secondary da ke garin Parkland a jihar Florida a shekarar 2018 su ne suka kafa kungiyar ta neman takaita yin amfani da bindiga. Courtney Hegarty, 'yar shekara 41, ce mai bincike akan dakunan karatu daga Lawrenceville na jihar New Jersey. Ta yi tafiya zuwa Washington tare da ɗiyarta Kate, 'yar shekara 10, da kuma ɗanta Graham, ɗan shekara 7. A Najeriya, ƙungiyoyin addini sun gudanar da addu'ar zaman lafiya da ƙaruwar tattalin arziki a ƙasar a zaman wani ɓangaren bikin ranar demokuraɗiyya ta ƙasar da ake yi ranar 12 ga watan Yunin kowace shekara. A jihar Bauchi, wata ƙungiyar ɗarikar Tijjaniya ta gudanar da addu'o'i a ɗakin taro na multipurpose da ke birnin Bauchi. Wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani.
A yanda ake bikin ranar demokuraɗiyya a Najeriya, a gefe guda kuma ƙungiyar Hilaku Zikiri ta gudanar da taron yin addu'a wa ƙasa da kuma gabata da suka riga mu zuwa gidan gaskiya. Taron da ya sami halartar zakirai daga ciki da kuma wajen ƙasar. Dr. Aminu Abdullahi Sufi shine babban coordinator ta majalisar sufaye ta ɗarikar Tijjaniya mai headquarter a Sokoto. Ya yi bayani kan makasudin taron.
Makasudin wannan taro shi ne dan a yi masa addu'a, a yi wa sauran magabata addu'a, mu gabatar da addu'o'i ga ƙasarmu da nufin Allah ya ba mu zama lafiya a ƙasar gabaki ɗaya.
Abdulrahman Zakariyau Kurgui shi ne sakataren tsare-tsare na ƙasa kuma shugaban ƙungiyar a jihar Plateau. Ga abin da ya ce kan taron zikirin.
Alhamdulillah, halin da muke ciki ya zama wajibi, kusan ba shawara ake ba mu, dole mu shirya irin wannan taro saboda muhimmancin sa zamanin da muke ciki yanzu, musamman ƙasar mu tana bukatar addu'a kullun fiye da baya.
Honorable Umar Babayo Kesa, miji dadin Udubo, shine ya wakilci gwamnan jihar Bauchi Senator Bala Abdulkadir Muhammad a wajen taron zikirin.
Abin da ya ga mun dai a lokacin su godiya bisa ga addu'o'i da suke yawa gwamnati addinai da suke mana addu'o'i, bus Christianity da Muslim, keke ba mu ƙarfin gwiwar zaman lafiya da kuma irin faɗakarwa da ake yi.
Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Tuma dalla. ana tare da sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin mu. A daidai lokacin da a Najeriya matafiyar da ƴan bandaga suka sace a jirgin ƙasa suke murna na samun ƴancin su. Su kuwa wasu matafiya da suke tafiya suka fada tarkon garkuwa masu garkuwa da mutane akan hanyar Sokoto zuwa Zamfara. Yanzu suna nan hannun ƴan bandagan. Daga Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Matsalar rashin tsaro dai tana ci gaba da tayar da hankulan ƴan Najeriya duk da kokarin da ake yi na shawo kanta. Wannan karon wasu matafiya ne da suka fito daga garin Gusau a jihar Zamfara zuwa garin Tambol a jihar Sokoto domin shaidar dauran aure, inda bayan an kammala dauran auren ne suna kan hanyar su ta komawa garin Gusau. Ƴan bindiga suka tare su akan hanyar Sokoto zuwa Gusau, suka yi garkuwa da mutane masu tarin yawa daga cikin su. Na tuntuɓi kakakin nuna ƴan sanda ta jihar Zamfara DSP Muhammad Shehu wanda ya tabbatar da akuwar lamarin.
An ce an tare matafiya daga Sokoto zuwa Zamfara, ko kuna da labarin shi?
Eh, haka ne.
To wani irin yanayi ake ciki yanzu?
Yanayi ne, akwai wasu daga cikin su sun dawo saboda kokarin da ya yi operation din da ya yi, wasu sun dawo, wasu kuma suna can kuma ana kokarin sai da za a yi rescue din waɗanda ba su dawo ba.
Kamar adadin nawa suka dawo, sannan kuma kila nawa ake sa ran ba su dawo ba?
Sun kai 20 da wani abu wanda suka dawo, sauran waɗanda ko ba su dawo ba.
Kamar suna cewa daga ɗaurin aure su suna cewa kuma ƴan kasuwa na ta, kamar mai waɗannan mutane na aka tare?
Shi ne sun je ɗaurin aure ne, shi ne ɗaya sun je ɗaurin aure na wani kwalifin su ba wai sun je kasuwanci ba ne, su kuma sun dawo kasuwanci idan an tura da tarin jami'an tsaro da aikin ceto.
Har wayo na tuntuɓi wani mazaunin garin Tureta, garin da ke makwabtaka da jihar Zamfara, Muttaka Liman Tureta, akan wannan batun.
A to gaskiya ba mu da masaniya tunda dai irin waɗannan abubuwa kasan ba a matan da su sai an gama su, tunda in suna yi kaga tare hanya suke yi sai sun operation din sun gama su sai su. Eh, abin labari dai zo mana cewa boss ne manya irin costa din nan guda biyu sun ka tare su sun kai cikin daji da mutanen ciki, amma dai wasu mutane sun samu sun yi escaping.
Bisa ga yadda lamarin tsaro ke ci gaba da barazana ga jama'ar yankunan arewa, yasa suke ta kira ga mahukunta da su ƙara azama ga kokarin magance matsalolin.
Kullun na mutane hankali bai kwanci, kullun yau a yanan gobe a yanan jibi a yanan abin gaba ba dai. To muna kira ga mahukunta da cewa Allah su taimaka su kawo muna ƙarin tuki, ƙarin jami'an tsaro, kuma yiwuwa ne tunda dai mutanen gare ba aljanna mutane na, tunda kuma a sa jiragen ga, tunda muna ganin jiragen ga ko jiya mun ga jirgin ga daddare na yau. To amma kuma babu wani impact. To muna ƙara kira da cewa Allah ya ƙara dan sa ƙarfi ga abubuwa.
Masana lamuran tsaro sun jima suna yin kira tare da bayar da shawarwari ga mahukunta, amma dai har yanzu matsalolin suke kawo wa ƙarshe, abinda wasu ke ganin da ana amfani da shawarwarin da watakila an samu sauki ga matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir. Wasu mutum uku da wata kotun jihar Ondo ta yanke musu hukuncin kisa saboda an same su da aiwatar da wato suna dan suna jira a aiwatar da wannan hukunci akan su. Wakilin mu Hassan Umar Tambol ya bi diddigin wannan batu kuma ya hada mana rahoto.
Wata babbar kotu da ke zama a birnin Akure a jihar Ondo ta yanke ma wasu mutane uku hukuncin kisa ta hanyar ratayewa saboda sun kashe Olufunke Olakunri, diyar shugaban kungiyar Apenipere Chibrobin Fasoranti a shekarar 2019. Mutanen uku, Lawal Magaji dan shekaru 40 da haihuwa, Adamu dan shekaru 50 da haihuwa, da kuma Muhammad Usman dan shekaru 26 da haihuwa, sai kuma Awal Abubakar wanda babbar kotu ta wanke shi sannan ta sallame shi. Mai shari'a Williams Olamidene ya yanke hukuncin bayan da ya sami waɗanda ake zargi da laifin kashe Olafunke Fasoranti akan tagwayen hanyar Ore ran 12 ga watan Juli na shekarar 2019. An dai zargi mutane hudu ne da kisan kai, fashi da makami, da satar mutane don neman kuɗin fansa. Yan sanda sun zargi mutane hudu da kashe Ogunbiyi Matthew dan shekaru 65 da haihuwa, kana suka sace wani mai suna suna Gerald Egoyaka a ranar da sun ka kashe Olufunke Olakunri, sai dai mutane da yawa na ra'ayin cewa akwai siyasa a shari'ar. Wani lawyer mai zaman kansa dake Ibadan, Sirajo Dan Baba, ya yi ƙarin haske a game da shari'ar.
Abin da yake faruwa shi ne kaga akwai judgment da muke so ake gani, ake dubawa a gani. Akuma shi commission na Administration of Criminal Justice Law ko kuma act yake barwa tun daga gurin daukar jawabin su kamar da aka kama su statement nasu, confessional statement nasu da idan aka zo aka yi trial nasu, in akwai inda aka samu lacuna kamar lapses na kamar misali ba sa jin wani yare sai Hausa, shin waye interpreted din test nasu, shin an gaya din ne disasan da yake tare da su ko kuma dai an yi shi ne kawai ba tare da number tsarin wannan abin ba, ko da daukar tsara an ta duba wannan in abin yayi mala shine unto an samu kaman ba a samu wanda ya mishi interpreter ba kaman yawa wanda ya mishi interpreter kaman cewa daga wanda ya dauki statement din shi bai rabe ne kuma shi ba ya jin yarbanci ba ya jin turanci, to sai an samu mai jin Hausa ko yaren da yake ji ya mishi interpreter kuma statement din shi za a rubuta shi da wannan yaren da yake ji sannan a rubuta na turanci, in ba a samu wannan cikin ka'ida ba yana iya zama cewa a fit a yi sai kasa din wannan judgment din,
da suke yanzu an yanke musu hukuncin za ta hanyar ratayewa ba za a race su ba ke sai bayan kwanaki 90 din nan,
eh ba za a race su sai an ba su duk wani opportunity na appeal, an ba su wani opportunity na appeal.
Idan suka dauka ƙara kuma alƙalin da suka tafi a can gaba ya jaddada cewa eh sun aikata wannan laifi, to a wannan lokaci za a rataye su ne ko kuwa suna da sauran dama ta zuwa kotun koli?
Suna da sauran dama zuwa Supreme Court na Abuja, babban kotun koli kenan.
Sai ƙarshe kenan a wajen fatan su ta ƙarshe.
Eh shine damar su ƙarshe.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To gaida Hassan Umar Tambuwal, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, miya da alkhairi karmi ya kazan ba.
Salama a gare ku masu sauraro, barkamu da wannan lokaci tare da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo take zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar koyaushe dai sunana Shamsiya Hamza Ibrahim, jagoran shirin. Madalla, to idan ana biye a shirin da ya gabata mun duba yanda za a ba matasa dama musamman waɗanda ke da ɗimbin magoya baya a kafafen sada zumunta damar a dama da su a harkokin tafiyar da ƙasa ko gwamnati, ganin cewa su ne manyan gobe. Kuma kamar yadda na yi alƙawarin kawo mana hira ta tare da ƙar gwagwarmaya a Najeriya Hajiya Mariya Ibrahim Baba akan yadda su ma mata waɗanda ke da murya a kafafen sada zumunta ta yanar gizo za su fito su bayyana baiwar da Allah ya ba su don a dama da su a fagen shugabanci na ƙasa da kuma ƙalubalen da ke gabansu. Kafin mu je ga hakan, Hajiya Hadisa Salisu Ingawa, mataimakiyar darakta a sashen ilimi na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, ta yi shimfiɗa ga matasa musamman mata kan abubuwan da ya kamata su yi la'akari da shi don amfanar kawunansu da maman biyansu.
Me kike iya yi, me zaki produce, me zaki aikata, wani aiki na ƙwarai ne zaki aikata a rayuwa wanda zai amfani al'umma baki ɗaya? Kamar mu da muka sanci a eh Allah ya ba mu ilimin nan, kakka je ka aje ilimin nan kai kadai, a jawo wasu na kusa da kai. Kamar misali ni matashiya ce, to na ga matasa kamar guda 20, shin in dauki kamar 10 ko 15 me zan musu da zan empowering din su, wani irin training zan ba su wanda za su tashi su dogara akan su ba tare da sun yi tunanin dare daya su ce su yi kudi ba.
Ko wani babban kalubale da wani lokacin matan ke fuskanta shine tsangwama da kyara a kafafen na sada zumunta, wanda hakan ke rage musu karfin gwiwa wajen fitowa a dandalolin don bayyana baiwarsu da kuma tasiri a hanyoyin da ka iya kai ga shugabanci. Gare Hajiya Mariya da ke cewa hakan na iya zama cikas ga gudunmawar da mata za su iya badawa a harkokin shugabanci.
Gaskiyar magana shine ko tuwo kike sayarwa, mun baki fito kin dafa kin fitar da shi waje kin nuna ki iya ba, ba mutane su ci su dandana, kin ga ai ba za a sani ba. Saboda haka duk inda zake fitowa a kowane matsayi kike a matsayin ƴa mace, kina da wani basira da Allah ya baki ko da kika koyo Allah ya taimake ki kika iya. To middin kika koma cikin daki kika zauna kika yi shiru, to ai ba a san kina yi ba. Kun kuma kina yi tsakanin ku ne mata ƴan uwanki, abun bai fito fili ba. Ya kamata matasa su fito su nuna wa duniya abun da suka iya da abun da suka kware a kai. To yau kana yi yau da gobe kana shiga kana, sai ga wasu sun gane ka. Wa'inda ma ba matasa bane, kamar ni yanzu kin ga ai bana cikin matasa saboda una to amma kin gani yanzu ni akwai abubuwan da ma ni ai ba lokaci na bane yanzu kaman social media ani ba social media bace ni analog ce na da to amma kin gani na jajirce saboda yanzu ana kiran jukoki ku zo ku bude min mail ko in rika zuwa business center zama ne na koyi yaya ake yi na hada kan wayoyi ko ne na sa masa data na zauna ina koya to yanzu ba abin da ba ni yi a wayoyi na zan yi browsing zan karanta mails ina zan ba da reply kuma wani lokaci ma aiko min da takardu masu page wajen 50 ko 100 in karanta in yi editing in gyara in tuttura to kin gana ci gaba to amma da na zauna rungume hannu fa ko ne mu wani yaro ce shi zai rike mini ina kwance randa ban ganshi ba fa ko na neme shi zai mun bayanan to gaskiya matasa abin da zan nuna musu shine mata da ma samarin kar mu yanke mu ce mata kade su jajirce su fito su nuna hazakar su abin da suka iya ba kunya tunda dai musulunci bai hana ba tunda musulunci bai hana ba me yake zaki rika wani yauki kina kokoyewa fito su nuna duniya abin da kika iya insha Allah kuma zaki samu tasiri akai
to wasu suna ganin cewa addini yana taka rawa da kuma yankin da ka fito wajen sa waɗannan matasa su koye baiwa da suke da shi ganin irin fassarar da ake wa kafafan sada zumunta cewa da duniya kake mu'amala tunda kamar a misali wasu suna yin fassarar cewa kamar addinin musulunci bai kamata mace ta fito kafan sada zumunta ta zo ta yi bayani ba mun ga inda ake to zagin wasu matan
shi musulunci na shekaran jere na jene na yau komai na rayuwar musulunci Allah ya riga ya assasa shi amma ya ce ka tashi ka fita ka nemi ilimi iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa ka je ka nemi ilimi to kin zauna ke iyaye ne suka haife ki musulma kina sallah kina azumi sai ki tsaya anan sai ki zauna kai kina sauraron wasu wa'azozi na wasu kuma duk kin ga shi wa'azi ma in aka dauko wani kissa ko wani topic ai ya dogara ga fahimtar wanda yake magana akai to ke kanki ya kamata ki tashi ki karatu ki fahimci menene inda daure miki kai ki nemi malamai ai shi musulunci akwai fannoni ta farki daban-daban da ya ba mata dama su yi amfani da shi to matan kansu ba sani ba saki fita ki je ki koyi ilimi ki karanta ki karance bare yanzu duniya ta bar gidan sauki wayannan take zuba abin da ba ta dauka ba ai musuluncin duniya ne gaba daya ba ta Najeriya ne kadai ba malamai wanda suke yin ke bada bayani akan topics iri-iri zaki karanta ki ji zaki fahimta kin gani sai ki amfani da shi amma maka sanin ki saka kanki a tukunya ki ce dan malam ya ce ai ki zauna a daki ki kulle kanki shikenan ba muna da matsayi to amma mu ba mu tsaya mun nemi sani har mu fahimci menene har mu zo mu yi amfani a shikan mu ba sai je mu zauna mu shiru kuma muna kame so dan Allah ni ina gaya mata ku tashi ku nemi ilimi nan yanzu waya ki iPad dinki ba abin da zaki karanto a ciki ba in kina da wani abin da ya shige miki duhu sai ki nemi malami da ke kusa da ke da amince fasara daga nan sai ki
To duba da tasirin da kafafen yanar gizo ke da shi da kuma rawar da matasa ke takawa a kafafen kwararren dan jarida Yaya Hassan Itawa ya bayyana hanyoyin da ya kamata gwamnati ta bi wajen zakulo matasa masu baiwar gudanar da harkokin shugabanci a kafafen na yanar gizo don su masu bada gudummawar su ga ci gaban kasa
sai kullum mu yan jarida masu nazari da bincike akan al'amuran yau da kullum muke ƙara kira ita gwamnati ya kamata a ce ta zo ta yi wato hukunta abin da ake cewa da turanci regulating duk abin da aka ce gwamnati ta sayar da ake shiga ake fitar cikin shi to za ta tantance me ke faruwa idan baki mance ba kwanakin baya saboda yadda mata sa suka juya ita wannan dama da zo mu ta social media kamar misali dandalin Twitter ya zama zai ta da riziki ba da dawowa gwamnati ta dakatar da wannan dandali na Twitter din sai da aka zo aka saki tsari to yanzu kuma kin ga irin tsare-tsaren idan da gwamnati za ta rufuwa da wannan duk ƴaƴanta na kasa wanda suke da hazaka wanda suke sanya abubuwa na wayar da kan jama'a na ilmantar da al'umma za ta san su ta kira su ta ba su abin da ake cewa award wato kyauta ta musamman kenan wanda za ta ƙara karfafa su da ba su kayan aiki su je su wayar da kasa wanda a wasu kasashen da shiga zaka irin waɗannan su ne ke zama ambassada na isar da gwamnati da zaman lafiya ko kuma haɗin kai duk kuma wani kudure da gwamnati ta hito da shi waɗannan matasa su take kirawa da ce ku ne ambassada kamar yadda muke da kani wadu wato masu shirye fina-finan na Hausa yadda gwamnati ke kiransa tana ba su wato wani aike ta ba da sako su je su ga mu talakawa to su ma kamata a ce wannan idan gwamnati ta zo ta yi shiri ta na tsaftace wannan social media din to za a dauko matasan da suke da dimbin buya da basira ta yadda gwamnati za ta yi amfani su ta isar da kowane irin sako
To ma sauraro yau ma dai anan shirin matasa a duniyar gizo zai dasa aya idan Allah ya kai mu shiri na gaba zamu dora cikin wani sabon shirin yanzu a madadin ma'aikata da mahugunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi ku saki saduwa a shiri na gaba assalamu
to gaisa a gaja Shamsi yanzu kuma ga sakonnin ku To sakonmu na farko na cewa sace wasu ƴan kasuwar da aka yi akan hanyar Sokoto zuwa Zamfara da ƴan bandiga suka yi hakan abin jimami da damuwa ne da fatan gwamnati da hukumomin tsaro za su ƙara azama wajen kawar da duk wasu ƴan ta'adda da ke zama barazana ga rayuwa da dukiyoyin jama'a ko a ko ina suke daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a Sako na gaba na cewa muna kira ga al'umman Najeriya da mu san waɗanda za mu zaɓa. Ga 'yan takara da suke jam'iyyu daban-daban, ba mu yi jam'iyya ba. Kamata ya yi mu yi cancanta. Allah ya ba mu adalan shugabanni masu kishinmu ba masu kishin aljihunsu ba. Daga Malam Ango, malamin makaranta da Maimuna Sahabiya wuri. Ta yanzu kuma ga takaitattun labarin duniya.
Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce babu wanda ya san tsawon lokacin da yakin da ake yi a kasarsa zai kai, amma sojojin Ukraine na taka rawar gani wajen abin da ba a yi tsammani ba, ta hanyar hana sojojin Rasha mamaye gabashin kasar, inda fadan ya fi tsanani tsawon makonni.
To duka kuma da wannan muka kawo karshen shirinmu gaba ɗaya na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wannan shirin a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa da muryar Amurka. Baba Yakubu Makiri ne ke sallama da ku. Assalamu alaikum.